This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfila Hashin kuma tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muka sake da muku da wani shiri a daren yau ranar Lahadi, 2 ga watan Fabrairu shekarar 2025. Kamar yadda aka saba a duk ranar Lahadi, a yau ma muna dauke da shirin kallabi tsakanin rawuna. To yau din ma abin da muke tafa da shi kenan, bayan an sha labaran duniya daga Muhammad Hafiz Baballe.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya sanya hannu kan umarnin zartarwa da ke daura harajin kashi 25 cikin 100 kan kayayyakin da ake shigowa da su daga kasashen Canada da Mexico, da kuma harajin kashi 10 cikin 100 na kayayyakin da ake shigowa da su daga China, wanda zai fara aiki a ranar Talata mai zuwa, a cewar Fadar White House. Sakatariyar yaɗa labaran Fadar White House Caroline Leavitt ta faɗa a yayin wani taron manema labarai a ranar Juma'a cewa Canada da Mexico suna ba da damar shigar da muguwar kwayan nan ta fentanyl da ke kashe Amurkawa da kuma bakin haure ba bisa ka'ida ba zuwa ƙasarmu. Trump, wanda yake hutun ƙarshen mako a wurin shakatawa sana Mar-a-Lago da ke jihar Florida, bai shirya zai yi wa manema labarai magana ba. Yayin da kayayyakin Canada za su sha harajin kashi 25 cikin 100, Trump ya ce zai ɗora harajin kashi 10 cikin 100 kan ɗanyen man Canada da ake shigo da shi. Makamashin da ake shigowa da shi daga Mexico na cikin kayayyakin da aka ɗora wa harajin kashi 25 cikin 100. Mexico da Canada sun mayar da martani daga baya a ranar Asabar, yayin da China ta yitar da matakin na Trump a ranar Lahadin nan, amma ta bar damar tattaunawa don gujewa taɓarɓarewar lamarin. Ƙasashen Turkiya, Siriya, Iraki da kuma Jordan za su haɗu domin yaƙar raguwar burbushin ƙungiyar IS. Matakin da ministan harkokin wajen Turkiya ya ce zai baiwa Amurka damar yanke hudda da mayakan Kurdawa na Siriya. Turkiya na adawa da dangantaka ta tsawon shekaru 10 da ke tsakanin Washington da dakarun Kurdawa a Siriya. Ankara ta ce rukunin tsaron jama'a ko YPG suna da alaka da wata kungiyar Kurdawa wanda Turkiya, Amurka da tarayyar Turai suka sanya ta a matsayin kungiyar ta'addanci. Kungiyar YPG da ke jagorantar dakarun SDF da ke samun goyon bayan Amurka ta taka muhimmiyar rawa wajen yakar IS tare da dakarun Amurka na musamman, kuma yanzu haka tana tsaron dubban fursunonin IS a arewa maso gabashin Siriya. Jiragen yakin Amurka sun kai hari kan kungiyar IS da ke Somalia, inda suka kai farmaki kan abin da jami'ai suka bayyana a matsayin tungar manyan jami'an kungiyar a yankin mai tsaunuka. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da kai farmakin na ranar Asabar a shafukan sada zumunta, yana mai bayyana lamarin da auna babban mai shirya kai hari na ISIS da sauran 'yan ta'adda da ya ɗauka kuma yake jagoranta. Waɗannan masu kisa da muka samu sun ɓoye a cikin kogo, suna yin barazana ga Amurka da ƙawayenmu, in ji Trump. Har-haren sun lalata kogunan da suke ciki, sun kuma kashe 'yan ta'adda da dama ba tare da cutar da fararen hula ba. Wata sanarwa ta daban daga sakataren tsaron Amurka Pete Hegseth ta ce har-haren sun afkawa wani yanki ne a tsaunukan Golis na Somalia, kuma ya ƙara kassara ƙarfin ISIS na ƙulla makirci da kai har-haren ta'addanci da ke barazana ga 'yan Amurka. Abokanmu fararen hula da ba su san hawa ba ba su san sauka ba. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da Prime Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ke shirin yin tafiya zuwa Washington don ganawa da shugaba Donald Trump, kungiyar Hamas ta sake sako ƙarin wasu 'yan Isra'ila da aka yi garkuwa da su, ciki har da wani ba Amurka ɗan asalin Isra'ila, bayan shafe kusan watanni 16 a hannunsu. Sannan Isra'ila ta sako fursunonin Falasɗinawa da dama. Ana sa ran mataki na gaba na tsagaita wuta a Gaza zai kasance cikin ajandar taron idan shugabannin biyu suka haɗu a ranar Talata mai zuwa. Prime Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce,
I believe that working together again, we will raise the U.S.-Israel alliance
Na yi imanin cewa yin aiki tare za mu ɗaukaka ƙawancen Amurka da Isra'ila zuwa matsayi mafi girma. Na da yakinin cewa za mu kammala fatattakar ta'addancin Iran da samar da wani sabon zamani na zaman lafiya da wadata ga yankinmu. Ana shirin fara tattaunawa kan mataki na biyu na tsagaita wuta da Hamas, yayin da Netanyahu ya zama shugaban kasar waje na farko da zai gana da shugaba Trump a fadar White House. Ana ci gaba da samun cece-kuce kan wani kazamin hari da aka kai a wata makarantar kwana a Suza, wani birni a yankin Kursk na kasar Rasha da ke ƙarƙashin ikon Ukraine tsawon watanni biyar. Rundunar sojin Ukraine ta bayar da rahoton mutuwar mutum huɗu tare da jikkata wasu fiye da 80 da aka ceto daga baraguzan ginin. Shugaban ƙasar Ukraine Zelensky ya ce harin wani hari ne da jiragen yakin Rasha suka kai kan wata makaranta inda fararen hula ke fakewa da shirin ficewa. Sai dai ma'aikatar tsaron Rasha ta zargi Ukraine da cewa an harbo makamai masu linzami daga yankin Sumi na ƙasar Ukraine. A halin da ake ciki, adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin makami mai linzamin da Rasha ta kai kan wani bene a Poltava ya kai 14, ciki har da yara biyu.
Muhammad Hafiz Baballe ke ne karanto mai labaran duniya kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Masu sauraro, yanzu kuma lokacin da zamu koma gefe mu mika filin ga Giras Alheri domin ta gabatar mana da shirin Kallabi tsakanin rauna. A yi sauraro lafiya.
Shafi sama da shekaru 10 yana wannan gwagwarmayar. Daga wannan lokacin sai naga a'a, to ashe ina da ma wata dama da har zan iya yin wani abu. To in irina muka hadu da ni da wata da wani, to me zai hana mu gina wata gidauniya da zamu kawo wani tallafi ga waɗannan mata saboda abubuwan kullun da ta'azzara suke.
Kallabin shirin ta wannan makon, ƴan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin Kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudumuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. A hukumance ana ɗauka auren dola matsayin cin zarafi ko take hakkin ɗan adam. Har a wannan ƙarnin akwai ƙasashe da dama da ake samun iyaye da suke yi wa 'ya'yansu musamman mata auren dole. Wannan ɗabi'ar na barazana ga rayuwa da makomar 'yan mata da mata a faɗin duniya. Za mu ji abin da 'yan fafutuka ke cewa dangane da wannan lamari. A yau, kallabinmu ta mako wata mace ce da ganin yanayin da 'yan mata da suke rayuwa a gidajen da ake fama da talauci ke shiga yasa ta kama aikin jin kai. Za mu ji kowa ce da kuma gudunmuwa da take badawa ga ci gaban al'umma. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Madalla, kafin mu kai ga hiranmu da kallabinmu ta mako, bari mu haska fitila kan wata ɗabi'a da zamani ya gaza canzawa a waɗansu ƙasashe, auren dole. Duk da yake a hukumance ana ɗaukar auren dole a matsayin cin zarafi ko take hakkin ɗan adam, har a wannan ƙarnin akwai ƙasashe da dama da ake samun iyaye da suke yi wa 'ya'yansu musamman mata auren dole. Wannan ɗabi'ar na barazana ga rayuwa da makomar 'yan mata da mata a faɗin duniya. Sau da dama matan da aka yi musu auren dole sukan yi ƙoƙarin gudu daga gidajen auren waɗansu lokuta su shiga duniya, yayin da waɗansu kuma suke kashe kansu suna gani wannan ita ce kawai mafita a gare su. Ga abin da 'yan gwagwarmayar da suka bakunci shirin Kallabi a wannan makon ke cewa dangane da wannan lamari.
Muna tare da Hajiya Mariya Muhammad.
Hajiya Asma'u Sani.
To kuma
Hadiza Muhammad.
To Hajiya, a matsayinku na manya kuma waɗanda suka ga jiya din suka ga yanda ake gabatar da aurarraki musamman wanda ake cewa auren dole wato auren da ake tilasta ma'auratan. Me yake ganin yake janyo hada wannan alaka ta auren dole tsakanin ma'aurata?
To abin da ke kawo auren dole musamman yanzu abu na farko talauci ne. Shine babban abu tunda dan shekara 80 ko 70 yana da ishi yana da aboki dan mai wannan shekaru nashi kuma yana da abin hannun shi to idan ya bashi yar ta lallashi ne ba ta sigar da aka saba yin aure irin da a tilasa ba a bada umarni tunda yawancin ayyan sun yi karatu wasu ma sun yi degree wasu sun yi masters kun ga yanda za a bullo musu ta lallashi ne ga inda zaki huta mu huta to a haka ake yin auren bayan an bashi auren ya aure ta kuma sai abin kuma ya fito ta wani hanni na wulakanci tunda ya san abin da ya kashe akan yarinyar iyayenta ma ba za su iya biya ba
baya ga bayan talauci akwai wasu dalilan da ke ganin yake sa a yi auren dole
eh to kwadai wani na da shi amma yana da kwadai ke sa kake kai dan naka saboda kana ganin wancan ya aure da ƴan shi an sai mata mota an wannan kai ma kana so ƴar ta ka fito a ganta to sai ka mika ta nan to daga baya dukkan ku dai za ku yi da kun sani har kuma ma wanda ke tare da ku shi ma shiga cikin bakin ciki
to Asma'u
na farko da iyaye ya kamata a biya amma kuma ya kamata su ma su ba yaran haƙin su wurin zaben wanda za su zauna cikin da ba su ne za su je su zauna ba ya kamata dai mutum ka dai nuna mishi cewa ga wani shimfiɗa tunda yaro ne amma bai kamata ka mishi zabi ba ya kamata ka bashi dama shi ma ya zaba abokin zaman da yake so ya zauna da shi rayuwar shi da shi
Hadiza me kake gani a game da auren dole da abubuwan da zai iya janyowa a rayuwar ita ƴa macen da aka yi auren dole
gaskiya duk yadda aka yi mata auren dole kamar ni a wuri na gani nake kamar bata mata rayuwarta saboda farin cikin ta kuma ya riga an ruguza shi kamar inda Hajiya Asma'u ta faɗa cewa ba tausayi da gaske ba tausayi duk wacce aka yi auren dole ba ta taɓa tunanin mijinta ta tausaya mishi dan wani abu ya taso mata ba yanzu ne ake ji ba sanda zama yayi zama rayuwa duk abin da ake yi auren nan fa ba wai na kwana biyu bane ko na ko ana yin shi ne dan zaman dindindin ne har mutuka raba to a yayin da zama yayi zama mijin zai dinga nema ya bata mata dan saboda zaman tare dole ana samun sabani to yayin da ake samun wannan sabanin ko ya bata mata idan ta dinga tuna baya inda na so ne to za ta zauna da shi lafiya amma yayin da in na kiyayya ne dan ma ba san shi take ba to ko me za ta iya mishi wallahi duk macen da aka auren dole in yana musguna mata yayin da take tuna baya daman can fauni ba fa san ka nake ba to ko me za ta iya yi to dan haka auren dole bai dace ba gaskiya
an ce ba amma can ka da yake auren dole ba har mazan ana yi ma wani irin zama kike ganin za a yi bayan da dai kin yi mana bayanin cewa ba tausayi ba wai ko wani irin zama kike ganin za a yi musamman in abu ne ya shafi tarbiyyar yaran da za su haifa
akwai babban matsala saboda ita daman can ba so take ba shi ma ba so yake ba ƴaƴan ma da za su taso su haifa zaki ga in ba sa aka yi ba tarbiyyar da yaran za su samu zai zama to mai karanci uwar at any time za ta iya gaya mijin magana ko shi ya gaya mata musamman in wani ƙiyayyen nasa ya dan motsa auren ma ba ya kamata a kira shi da wani auren dole ba ne auren ƙiyayya ya kamata a dinga kiran shi saboda komai zai ruguje ƴaƴanka tarbiyyarsu za su ruguje kai kanka ma zaman ba daɗi zai maka ba ba tausayi ba kyautatawa wallahi a yayin da ka samu wani abin da ba daɗi ranka ya dinga ɓaci ko me zai iya faruwa ga mace
to jabarin dawo gare ki a matsayin iyaye an ce ku din akwai yanda kuke musamman iyaye mata amma an ce in uwa tana so to zai tabbata za a yi idan kuma ba ta so za ta yi duk yanda za a yi auren da ma za a yi shi ba me yasa kuke yarda a yi auren dolen nan
eh to shi auren dolen kashi biyu ne fa auren dole kashi biyu ne ɗaya bangaren ba zan ce mishi na dole ba kana fahimtar da ƴaƴa ne ga inda za su ji daɗi saboda musamman da kika yi maganar uwa ita uwa duk inda ƴarta za ta je ta ji daɗi a nan take in ma an samu akasin wani abu kila ba don santa ba ita habinta ta hango mata jin daɗi akwai na ra'ayi wanda uwa ta fuskanci cewa wanda kila ƴar take so wahala za a ci saboda haka anan kana da daman ka gaya ma ƴa ga inda za a yi ga yanda za a yi ga wancan ne in kika aure shi wannan ya tashi daga auren dole ya shi wannan aure na an gaya mata inda za su samu hutu ne ya tashi daga auren dole wannan uwa ta
faɗi auren san zuciya ne wannan
a ba auren san zuciya bane kuma shawara take bata yawa shawara saboda uwa tana son da ya je inda zai samu sauki kuma shekaru a gaskiyar magana akwai shekarun da da bai iya zaba ma kanshi sai iyaye sun shigo ciki in sun shigo ciki in ba son rai a ciki za a samu jin dadi amma in yazo da san rai to dukkan su za a wahala
to na biyu fa
to na biyu shi kuma wanda iyaye su kuma nuna kwadayin su suke yi su sun hango ne yar za ta samu su ma za su samu duk abin da zai faru ko da za a je ai auren bayan sati a fito za su yi to wannan shike da illa
akwai wanda iyaye maza sukan ce in yar ta bata zauna ba ita ma uwar sai dai in nata auren ya lalace akan kai ga haka
eh ana kai a sosai har yanzu to ai duk kwadayin ke kawo haka shi uba yana ganin ga inda za a dinga mai ragon layya akila ma je su umra da maka to uwa kuma tana neman ta bakin ciki ai dole ce ta tafi in ta tafi ga wanda ya dore mai yar kinji ko to dalili kenan to saboda haka duka dai a taro ai ta addu'a Allah ya kyauta shi uban duk dai an koma yanda na fara cewa kwadayin ne da rashin hakuri ya ci bashi ya rasa yanda zai musamman kila gun mai kudin ma ya ci bashi to iyakacin ina da ƴaƴa biyu uku hudu biyar ya je ya ce mishi Alhaji a cikin yaran nan inda wanda kake so ni ke iko da gida na ba wanda ya isa da ni ka zo ka zaba to daga nan matsala ta kullu tunda shi in ya je zai fansha kudin shi ne idan bai fansha kudin shi ba me ya fansha kudi ya ba tai mai biyayya ba wulakanci zai taso ya maiyaye mu iyayenta to magana bai dadi ba kuma har kotu sukan kai waɗannan iyayen yara su biya su kudin su kaga ba a cin riban komai ba an fada wahala an tursasa yana da iko da gidan shi yayi ya an ba da auren ba mutunci ba komai yarinya ta ki zama ba ta biyayya ya kai karan shi kuma dole ya biya shi kudin shi
ina son karin bayani akan wannan magana kamar yanda yanzu auren yake tafiya yanzu wasu sukan kalli matsayi ne ma daidai matsayin ka wasu yanzu ba a tunanin dan mai kudi yanzu bai tunani ya auri dan talaka yana nufin ƙwarya ta bu ƙwarya zace ga cewa yanzu aure sai dai a yi shi tsakanin class daya
kamar wasu irin illoli ne ake iya samu a auren dole
gaskiya in an zauna taren tunda ba soyayya a tsakani ba tausayi ba ta tausaya mishi ba zaman in tafiya ko me na hali yake ciki ba ta taba jin shi a ranta ba amma idan ta aure shi dan so takan zakan sa tausayin shi in tafiya tayi tafiya za ta dinga tausaya mishi a kowane mu'amala na cikin za ta yi kokarin su tafi tare to yana daga cikin damuwan da yake tasowa idan ya zama na ba soyayya kuma za ta rinka mishi wulakanci da raini duk yana sa wa'annan abubuwa
daga shi dai ba biyayya
gaskiya babu biyayya Yo, I know.
kallabi kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau kallabinmu ta mako wata mace ce da ganin yanayin da ƴan mata da suke rayuwa a gidajen da ake fama da talauci ke shiga yasa ita ma ta shiga aikin jin kai. Kada in kai ku da nisa, waka aka ce a bakin mai ita tafi dadi. Ga kallabinmu ta mako.
Ni dai kamar da suna na ya gabata, Habiba Abubakar Imam Yarbaiwa. A takaice an haife ni ne a jihar Borno, kuma na samu karatu na a can tun daga primary har secondary school. So na zo nan kuma na samu diploma a nan legal, na tafi na je na yi advanced diploma, kuma na tafi Niger na je na yi degree program in Sharia and Civil Law.
A wace jami'a a Niger?
Abubakar Ibrahim University.
To yanzu me ake yi?
To yanzu dai abubuwan da aka sa gaba shine gwagwarmaya, ya za a yi a tallafa wa mata, ya za a yi a kalli mata, saboda yau da gobe kullum mu muke tare da su, muna jin abubuwan da yake fitowa daga bakin su, muna ganin mu'amalolin su tare da yara da yanayi na rayuwa na yau da gobe. A kullum duk sanda muke tare da su muna jin koki kala-kala. To yadda daga cikin abin da ya ja hankali na har nace to ni wasu bani da wani dama ne da zan iya domin in kalli waɗannan matan in ga ta ina zan fulfillo musu da wasu hanyoyi da zan tsaya da kafafuwarsu. To abin da ya fara jan hankali na zo ne zan wuce zan je wata unguwa, sai na tadda wasu yara a waje da yara ƙanana, su sai suke ce min da Allah ki taimaka mana da abinci. Sai nace to wani irin abinci kuma? Sai suka ce wallahi kin ga yau bamu ci komai ba, kuma mahaifiyarmu ce dama take fita nema, to ba ta da lafiya. To yanzu a gidan namu ma gaba ɗaya ba wanda ya ci. To sai na ga cewa ha, zo mu je gidan naku, saboda in kafa hujja in ga meye dalili da yasa yara haka kamar wannan ƴan matan har za su fito suna barace-barace a waje. To tunani na ai, to ni suka samu, in suka samu wani kuma me zai biyo baya? To shine sai na shiga gidan a gurguje dai nake magana. Bayan na shiga gidan na jinatar da iyayensu, na jinatar da mahaifiyar a kwance dai kamar yadda suka kaya min. Baya ga nan sai ta karɓe ni hannu bibbiyu take gaya min gashi halin da suke ciki. Na je ga abin ba daɗi. Ba daɗi sosai, tana kwance cikin jinya da kuma ƙannan su guda biyu, su ma dukan suna kwance. Tace min mahaifinsu ya rasu shekara huɗu baya, ba su da wani wanda yake taimaka musu ko yake wannan magana karatu ma babu. Sai na ce to shikenan, na tafi gida na je na kira mai gidana, ya za a yi? Ga halin da ake cike ce auna musu shinkafa kwano kaza, haɗa musu da taliya makaroni da waye-waye. Maganan da nake miki magana ce shekara goma a baya. Kara goma da suka wuce.
Kinan an sha an kin shafe shekaru goma kina wannan gwagwarmayar?
Tabbas na shafe sama da shekaru goma ina wannan gwagwarmayar. So daga wannan lokacin sai na ga a'a, to ashe ina da ma wata dama da har zan iya yin wani abu. To in irina muka haɗu da ni da wata da wani da wani, to me zai hana mu gina wata gidauniya da za mu kawo wani tallafi ga waɗannan matan, saboda abubuwan kullum da ta'azzara suke yi. A ce waɗannan ƴan matan dukansu babu karatu, babu arabu, babu boko, babu abin da za su ci. Balantana ma ki ce wanki, saboda in kika shiga ɗakin ma kayan da za su sa babu, saboda gaba ɗaya sun yi dauɗa. To in dai irina in muka haɗu, to me zai hana mu tashi wani abu domin mu tallafa waɗannan mutanen? Na fara bibiyan waɗanda nake tare da su, kamar maƙota da abokan arziki. Me zai hana mu haɗa gwiwa domin mu tashi wata gidauniya? Me zai hana mu wannan abu? So an fara kin san yau da gobe sai Allah. In aka yi nan wannan ya zame in janyo wani, wannan ya zame in janyo wani, a haka dai tafiyar ta fara. To sai na fara tunanin, to tun da haka ne me zai hana in ɗan haɗa da wasu gurare da nake ganin kamar su ma suna abin nan. So sai na fara haɗa kai da Aminu Bizi, muka fara haɗa kai da shi. Bayan mun haɗa kai, nake karanta masa gashi wani ɗan uwana, wani Allah ya masa rasuwa, shi haɗa da shi saboda abokinsa ne. So muka fara requesting kuɗi a Jaiz Bank. To bayan an yi wannan requesting ɗin kuɗin, so sai suka ce to abin da za a yi, tsarin da za mu shigo da shi shine tsarin da za a kawo abinci a riƙa rabawa mata haka da masu ƙananan sana'o'i kayan abincin da za su sarrafa su siyar. Misali awara kike yi, ƙosai kike yi, alala ko wani abu makamancin wannan, ko da abincin siyarwa ne. To mu a aikace za mu baki abincin, za mu baki gundari, abin da ya kama gawayi ne, itace ne, duk abin da kike bukata za mu baki na kwana goma. Idan muka baki adadin za mu tambaye ki kamar awar kwano nawa kike, za ki iya cewa kwano uku nake yi kullum, sai mu lissafa uku nan su goma. To shi za mu baki mai da zai ishe ki na kwana goma, za mu baki gawayi da zai ishe ki na kwana goma, zan baki komai da komai na kwana 10 nan. So amma kuma tsarin daily collection ne, bayan kin je kin sarrafa kullun zamu karbi kaso daya, sai ai divide by 10. To kin ga ai an hutar da ke, baki a tunanin me zan je in nemi kuɗi yau, zai dole zaki sarrafa, kuma zaki ware ai divide by 10, ki ware abin da kika samu riba muke ba mu kaso daya. Kuma ba shi da bambanci farashin namun da kasuwa. To haka muka rinka yi da farko, kafin ma har mu zo kuma muka ga cewa wannan abin ya karbu fiye da yadda kike zato. Dan na fara dealing kamar da bangaren dorayi, na zo na shiga fage hoto ra brigade unguwa uku, duk waɗannan unguwannin sai da na zaga ko ina ya zamto ina da waɗanda wasu har sai da na kakkafa wasu mutane saboda ayyukan sun min yawa da sauransu. So sai muka ga cewa wannan ya karbu, to me zai hana mu bijiro musu kuma da wata hanya domin a shigo musu kuma da misali ba kayan abinci irin wannan yake yi ba, ai zaki iya amfana ko da kaya ne na siyarwa haka, kama takalma yarurruka da sauransu. So sai muka hada kai su ma da bankin kai tsaye, sai muka ga ta ina zamu fito musu da tsari kuma da zasu yi domin a basu kuɗin koda kadan ne da su dan juya samu riba. To shine aka shigo da tsarin mudaraba system.
Mudaraba
yawa
wato in sun yi ana addinin cikin
yawa yawa
ai
da riba
sai
a raba riba. To a haka aka rinka yi kawo i wannan lokacin da muka zo, wanda yanzu an zo wata gaba na cewa an yi nisa a wannan harkar ta mudaraba, har mun fara shiga inda muke manya-manyan yan kasuwar mu da suka yi karfi daga cikin waɗannan masu 100,000 din sun wuce tunani, sun yi karfin da yanzu muka shiga cikin tsarin murabaha, tsarin da muke shiga a siyo musu kayan a kasuwa na miliyoyin kuɗi, wannan miliyoyin 2, miliyoyin 3, miliyoyin 4, har miliyoyin 10. Muna jure da bankuna, ana ba su waɗannan kuɗaɗen kuma alhamdulillah suna kasuwancin suna dawowa da su. Sannan kuma wani tsari da muka sake fitowa da mata da shi, mun ga cewa still now duk da ana kasuwancin da sauransu, ga hanyoyi kuma da muka ƙara ɗauka, sai muka ce to me zai hana mu kawo canji a jihar Kano wanda zai zamto ai mata sun shigo harkar sufuri. To ta inda muka bi sai muka ce to me zai hana muka haɗu da wata kungiya mata zalla, da kuma tare muka haɗu muka shigo da wannan tsari na electric vehicles saboda kawo canji daga dumamar yanayi na gari da muke ciki da sauransu.
Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga kallabinmu ta mako, Habibu Abubakar Imam ‘yar Baiwa, da bakin namu na yau Mariya Muhammad, da Asama'u Sani, da kuma Hadiza Muhammad, sai kuma wakilanmu Baraka Bashir a birnin Kano, da kuma Binta Ibrahim a Kaduna garin gwamna, da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin a wannan makon. A madadin su duka, ni Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
A gai da alherin tawagarta. Masu sauraro, da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yau baki daya. Sai aka kasance da mu da karfe shirin na safe gobe Litinin, inda za mu kawo muku wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Za kuma zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata a adireshinmu na voahausa.com. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka wajen kawo muku shirye-shiryenmu na yau, sai Fiona Nandudu wa Mai wadda ta hada tare da bada umarni, har ma da injiniyan mu na yau Mr. Phil Hashin Gumul, ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.